سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga number 46 Major Road, Tudun Wada, Zaria, jihar Kaduna a Najeriya, a masallacin Markazu Salafiya. Da farko, ni da ke magana an fi sani na da Abu Abdulrahman Muhammad Awal Adam Albani Zaria. Yanzu da muke maganar daren Alhamis ne, wanda ya daidai da daren 15 ga watan Sha'ban Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, wanda ya daidai da 5 ga watan ainihin wato August shekara ta 2009. Wannan kaset da ake kallo da saurare, mun yi mishi take da cewa ƙarshen alewa ƙasa. ‘Yan uwa masu saurare, muna fatan ku ara mana kunnuwanku a inda za mu gayyato babban malami, a Sheikh Ja'far Mahmud Adam daga Kano, domin gabatar mana da wani saƙo daga ainihin wato garin Maiduguri, dangane da waɗannan mutane da sunansu ya bayyana a bisa harshen ‘yan jaridu da cewa ‘yan Boko Haram, wato su Muhammad Yusuf da shi da ainihin jama’ar shi. To, sauran tattaunawa da ni da baƙin namu da kuma jama’a masu kallon mu da sauraron mu za ta biyo baya insha Allahu ta’ala. Allah ya gafarta malam. Bismillah.
Wato, kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma zuga samari cewa su yi wa karatun boko Allahu alai ke mu tattauna a kai yanzu shi ne sabubban da suka sa waɗannan al'amurra suka kunno kai bayan da babu su. Wato, kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma zuga samari cewa su yi wa karatun boko tawaye, da kuma kira da cewa duk wanda ya yi boko din ko kuma yake aiki a gwamnati ya zama kafiri. Waɗannan ababai ne da ba gina su akan hujja ko dalili ba. Babban abin da ya haifar da su a iya nazarina, na farko abin da ake kira hubbu zuhur, wato san shahara, da yadda mutum da da'awar malanta ya kawo wani babban abu a cikin al'umma ya zama abin yayatawa a cikin gari, abin tattaunawa, sai wannan abin ya zama ya sa shi ya shahara, an san shi abin ne da kawai. Abu na biyu, illatul ilmi aw adamu, karancin ilimi ko kuma rashin sa gaba daya. Ka samu mutum baya da ilimi kuma yana son ya tattauna akan mas'ala, ko kuma yana da ilimin da bai taka kara ba ballantana ya karya, amma tare da haka yana so ya kutsa kai ya yi bayani cikin manyan mas'aloli waɗanda manyan malamai ma ba sa yin gaggawar yanke hukunci da kansu har sai sun tuntuɓi masu ilimi ‘yan uwansu, sun haɗa ra'ayoyi da juna, sun tara dalilai domin abin da za su faɗa yana da alaƙa da makomar al'ummarsu ko a duniya ko a lahira. Abu na uku, abin da ake kira albadu bil furu'i qabla tahqiq al usul, wato mutum ya yi wa ilimi kutse a madadin ya fara shi daga matakin ƙasa, sai ya tsallan batsake ya ƙetare zai kamo manyan matsaloli na sama wanda sun fi ƙarfin tunaninsa, sun fi ƙarfin ƙwarewar da yake da ita a rayuwa, sun fi ƙarfin bincikensa, sun fi ƙarfin saninsa. Domin dukkan mutumin da yake mutunta ilimi, to babu yanda za a yi yana da matakin ilimi na firamare ya ce zai tattauna akan abin da 'yan jami'a suke tattauna akai, ko mutumin da yake yana karatu a ƙaramar sakandare, wato junior secondary school, sannan ya ce zai tsoma baki a cikin malamai na jami'a kan wata mas'ala ta ilimi da bincike a kai, banda danganci da shishigi babu abin da ke kawo wannan. Sannan abu na hudu daga cikin sababbin da take kawo wannan, galibi daga cikin samarinmu damar da ziyayyu ne, tasalallu ne, ragwaye ne waɗanda ba sa son karatun nan na zamani, sai aka yi sa'a wani ya zo ya yi musu fatawar harancinsa, in ka kyale su su kaɗai dama za su gudu. Babban abin da ke ba da sai da akan haka, ta yadda idan ɗalibanmu sun je jami'a galibi sukan sami ilimin da ya fi kowanne araha ne, su karanta kaɗan ne waɗanda suke karanta abin da ya shafi sciences, kaɗan ne suke karanta abin da ya shafi technology, kaɗan ne waɗanda suke kutsa kai cikin waɗansu manya-manyan ilimomin da duniyar ilimi a yau ta fi dogaro da su wajen gudanar da harkokin rayuwa. Amma da sai haka sai mu je mu tare a kan languages, wato Hausa, Arabic, Swahili, Spanish, ko mu je mu tare a business admin, shi ne za ka ga ɗaruruwan mutane cikin matasanmu, domin ilimi ne mai sauƙi wanda baya buƙatar wahalar da kai, don saboda haka suka fi so. To dama can manya-manyan ilimomi irin su wato ainihin karatun likitanci da injiniyanci da sauran ilimomi masu tsada, to dama suna da wahala a wajen mutanenmu. To sai aka dace kuma gashi wani ya zo ya ba su fitorin hakan ma haramci ne, shikenan sai suka yi kokarin kare wancan ragwancinsu da fatawar da mai fatawa ya ba su, suka sulale suka gudu. Dama ta akwai zuciya ta ragwanci da karaya da targaɗe a tattare da su. Sannan kuma abu na biyar daga cikin abubuwan da suka kawo mana irin wannan tunani a yaɗa shi a tsakaninmu a yanzu, kamatacceniya da juna da kama hannun juna da taimakekeniya da juna tsakanin waɗansu ɓata garin cikinmu da kuma abokanan adawar. Sannan kowa ne cewa waɗanda muke zaune da su a cikin wannan ƙasa sun riga sun shallake mu a karatun boko tun lokaci mai tsawo, a ilimin zamani tun lokaci mai tsawo, saboda dalili na turawan mulkin mallaka da suka mallaki ƙasarmu sun yi shekaru kusan 100 a kudancin ƙasar nan kafin su keto arewa. To wannan ta sa mutan kudu suka fi mu ilimin zamani da lata mai yawan gaske. To sai kuma yanzu a shekarun ƙarshe muka fara ɗan tasowa muna yunƙurowa, kuma sun san yadda muke da yawan al'umma, kuma idan aka samu masu karatun suka yawaita a cikinmu, to maganar a bautar da mu ko a mayar da mu cima baya a wannan ƙasa ba za ta tabbata ba. To amma idan aka yi ƙoƙarin raunana mu ta hanyar da kuma za mu iya amsa, domin inda wani kafiri ko wanda ba musulmi ba zai fito ya zo ce mana musulmi ya karatun boko haramun ne, to dandanan musulmi zai gane cewa wannan makida ce. Amma idan suka sanya wani a cikinmu mu musulmi ya wakilce su ya yi magana a madadinsu, kuma gashi yana cikinmu yana furta kalmar shahada, zai iya jan wata aya ko ya ja wani hadisi ko da bai fahimce shi ba, to kaga wannan sai ya sa mu yarda da shi mu aminta. Shi a cikin rigarsa musulmi ne, amma abin da yake aiwatarwa yana wakiltar abokanan adawar mu ne. Domin a halin da muke cike zuwa a wannan ƙasa, dukkan wani wanda yake lura da abin da ke zuwa ya zo ya san cewa duk inda kaga mutum boko, mutum goma, gogaggen ɗan boko, gogaggu da suke da ƙwarewa, in dai za a haɗa ƙasar ne gaba ɗaya, to zai iya tarzawa cewa kara ba musulmi bane ɗaya ne cikin musulmi. Duk inda kaga ƙwararren likita, duk inda kaga ƙwararren injiniya, duk inda kaga ƙwararren masanin shari'a, za ka iya samun cewa wato ainihin adadin waɗanda ba musulmi ba ya ninninka na musulmi. To wannan fa shi ne matsalar da muke cike, ko da an tsaya haka, to kuma sai aka zo aka biyo ta bayan gida, aka ƙetaro mana katanga da wannan fatawa da fata cikin al'ummar musulmi. To ka duke nan in da muna da kaso ɗaya wato ainihin cikin goma na masu ilimin zamani, yanzu wannan zai ragu ya koma kaso ɗaya cikin ɗari, wanda wannan wani abu ne da za a iya amfani da shi nan da shekaru goma ko sha biyar ko ashirin masu zuwa a yaƙe mu a mayar da mu kura baya sama da yadda muke a halin yanzu. Sannan abu na shida daga cikin sababbin da suka kawo wannan babbar matsala, wato ainihin ƙarancin ikhlasi ko tsoron Allah. Domin dukkan mutumin da yake da ikhlasi ko tsoron Allah da kyakkyawan niyya yana yin da'awa ko karantarwa don addinin zai ci gaba, to ya san cewa in ma mun sallama cewa karatun boko matsala ne, to baya ɗaya daga cikin manyan matsalolinmu. Akwai matsalolin da sun fi wannan girma da su ya kamata mai hankali ya fara yakar su. Yanzu alal misali dukkan wani babban birni daga cikin biranenmu mu musulmi, idan ka ɗauki garin Maiduguri, idan ka ɗauki Bauchi, idan ka ɗauki Kano, waɗanda suke da shaharar musulunci, ba yanda za a yi ka fita daga garin ka ji kilomita 50 ba ke sai ka samu wani wanda ke kodai musulmin da bai iya karatun fatiha da zai salla da ita ba, bai karanta juzu'u amma ko wato ainihin daga sabbi isma rabbikal a'la zuwa kasa ba, wanda da wadannan surori ake salla, ko kuma ka samu ba ma gujan da ma shi bai karba addinin musulunci ba, fitar ka daga Kano ba za ka ci kilomita 50 ba sai ka tarar da gidanmu ma guje, haka in ka fitar da Bauchi sai ka tarar da gidanmu ma guje, haka in ka fitar da Maiduguri ko baka samu ba ma guje, to ka sami dan tiranin kristan da ko kuma dan asalin jihar da ba musulmi bane ba, wanda wannan ne ya kamata mu mayar da hankali wajen kiran su zuwa ga addinin musulunci, da musulman da basu karanta addinin ba fahimtar da su, to amma da malam wani wanda ya daga ruwa ne, amma daga lokacin da ka zo ka kawo wata bakuwar matsala ka watsa ta a cikin gari, to wannan sai baka lasisi da dama ta yaduwa ana tattaunawa da kai a dukkan wurin tattaunawa. To waɗannan su ne hakikanin sabubban maganin waɗannan yayan uwa musulmi zai tattaru ne cikin al'amura kamar haka. Abu na farko, wajibi ne game da malamai waɗanda suka karanta addini karatu na hakika, wani ya yi shekaru 20 yana karatu tsakanin karatun alkur'ani ko hadisi ko tafsiri ko fiqh ko harshen larabci, wani ya yi karatu wani ya yi shekara 25 wani shekaru 30 wani sama da haka, da ɗaliban ilimi waɗanda suke da takwarau masu hazaka da fasaha irin waɗanda sun yi karatu ɗin na tisa lillahi a gaban malamai sun san littafi daga farko har ƙarshe sun karanta a fannonin ilimi daban-daban, ko waɗanda sun yi karatu sun kai mataki na jami'a har suna da degree ko masters ko ma PhD, to wajibi ne a kai ire-iren waɗannan dattijan cikinsu da ƴan tsaka-tsakiyar cikinsu da matasan cikinsu su tashi tsaye a harkan wajen karantar da mutane hakikanin addini, domin ba yadda za a yi a yaɗa irin wannan fatawa ta boko haramun ne, shiga aikin gwamnati kafirci ne ta samu karɓuwa, sai a wurin da ilto jahilci ya kaka gida, duk wurin da ake da wayewa da kuma wadataccen ilimi babu yadda za a yi wannan fatawa ta samu gindin zama. Babban misali ɗauki wurare waɗanda suke da ilimi da yaɗuwarsa da kuma yaɗuwar ɗaliban ilimi masu ƙwazo a wannan ƙasa, za ka samu wannan fatawar ko ta je to za a koyo ta waje, amma duk inda aka samu ilimin ya yi karanci tsakankanin matasa ko da masu ilimin amma karantarwar ta yi karanci, to dole ne a samu ire-iren wannan fatawa ko wanda ta fi ta muni ma wato ainihin ta zo ta yaɗu a nan gaba. Sannan abu na biyu, wajibi ne wato ainihin ga su jami'an tsaro da suke sa ido kan abubuwa da kaji su zo su fahimci cewa wannan wata babbar fitina ce wanda ya kamata suna bin diddiginta, suna kuma kokarin ɗauka mata matakin da ya dace da ita, ba na nufin kisa ko ɗauri ko wani abu makamancin haka, to amma jami'an tsaro ne mutanen da suka fi kowa gano hanyar da za ta wanzar da zaman lafiya a cikin ƙasa, wanda ba za su kyale wata wuta tun tana yar ƙanƙanuwa yadda za a iya bushe ta da baka ta zo ta ci gaba da ruruwa ba har ya kasance ta kai girman da in ma ka kawo motoci uku na ruwa ka zuba mata ba za ta mutu ba. Ina gani akwai rashin hikima a cikin wannan. Sannan kuma abu na gaba na uku shine su mutane waɗanda suke ba su yi karatun addini ba ko sun yi shi sama-sama su sani cewa wato ainihin addini ba amana ce, kuma dukkan wanda zai fatawa ya ce wa mutane haramun ko halal ya sani ba yana magana ne a madadin Allah, yana magana ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya san menene abin da ya sanya hannu a kai a madadin Allah, domin kamar yana yin sayin ne ko sanya hannu ko sigileta a madadin Allah. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Ilamul Muwatti'in an rabbil alamin ya bayyana haka kalala, wanda yake nuna yin fatawa ka ce kaza za a halatta ko haramta, to fa kana magana ne a madadin Allah, wato ba wai kana magana ne a madadin kanka ba, to kasancewa shin abin nan da kake magana akan sa madadin Allah, Allah ne ya tura ka, kai ba manzo bane ba, shin ka karanta wata magana ta manzo, ka tattara matsaloli na addini akan haka, to idan har ya kasance ɗalibin ilimi zai tsarkake niyyar tsakaninsa da Allah ya bi diddigin matsala a ilmantaka sun ya faɗe ta, to na tabbatar wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da zai magance ita kanta wannan matsala. Su kuma da magarin mutanen da bi suke yi, to ba su ne fa za su yi hukunci ba su ce wani malami ne wani jahili ne, dan su ba su da ilimin da zai sa su su yi wannan hukuncin, duk abin da za su yanke na hukunci to za su yanke ne a matsayin zato a madadin wato a matsayin shafi-fati amma ba a matsayin abin da suke da tabbas wato ainihin a kansa ba. Sannan kuma abu na ƙarshe da ya kamata ku sani shi ne, wanda ma bai sani bai sani shi wannan ba Allah da yake yi wannan fatawa, shekarunsa nawa a cikin rayuwa, sannan da mai yi karatu a wajen malamai, sannan wannan littafin da wani littafi ya karanta a birnin irin Maiduguri,
ya tabbatar in zai wa kansa adalci, ya tabbatar akwai wanda suka fi shi ilimi, akwai wanda suka fi shi tsoron Allah, akwai wanda suka fi shi gudun duniya, akwai wanda suka fi shi kishin addini. To tuna aka yi ba su fahimci shi abin da ya fahimta ba. A gari irin Maiduguri na tabbatar akwai wanda yake kansu ɗaya da shi ta fuskar ilimi ko tsoron Allah ko takawa. Kautuwa aka yi ba su fahimci irin abin da ya fahimta ba. Adadin waɗanda za a ce sun tsara shi cikin malamai su suka fi yawa sama da adadin wanda ya fi. Sannan adadin waɗanda suke kansu ɗaya tsare kunsa ne sa'o'insa ne a fagen ilimi su suka fi yawa sama da wanda za a ce ya fi su. Ina ganin baya daga cikin adalci ya ɗauka dukkan malaman da ake da su jahilai ne shi ne ya fahimci daidai. Sauran waɗanda suka fi shin ko waɗanda suke sa'o'insa. To ba ma wannan ba. Ya ɗauka cewa manya-manyan malamai da duniyar ilimi ta aminta da su irin su Sheikh bin Baz, irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, irin su Sheikh Salih bin Utsaimin da sauran manyan malamai ko a ƙasar Saudiya ko a Egypt da sauran wurare. Ya ɗauka cewa duk waɗannan jahilai ne, abinda sun karanta ba karatu bane ba, nashi shi ne karatu. Ina ga wannan yana daga cikin jahilci. Sannan fatawar da ba yadda asali a kanta da zai iya makalkalewa a kanta cikin magabatan baya sai 'yan zamani ire-irensa 'yan tarasi waɗanda suka yi fatawa ƙarƙashin wani matsatsi da suka samu kansu a ciki. Yasa suka yi fatawa ba wai ƙarƙashin tasirin bincike na ilimi ba, irin su zai ɗauki fatawar cewa amfani da ita. Abin da zai nuna maka jahilci shi ne asalin hadisin da suke kafa hujja da shi cewa za a samu waɗansu shugabanni masu zalunci masu kaza masu kaza, karka zama musu ɗan sanda, karka zama musu kaza, hadisi ne ba idi. Shi kai shi Sheikh Nasiruddin al-Albani ne ya inganta shi a wasu wurare, ya inganta shi ne kan wani rawi da bai san halinsa ba. Domin idan mutum yana da suna, mutane guda biyu cikin marwayata sun zamanto suna ɗaya, mukaddara wannan sunansa Abdurrahman, wancan sunansa Abdurrahman, wancan Abdurrahman ɗan wane, wannan kuma Abdurrahman ɗan wane daban-daban. Ɗaya daga cikinsu ɗaya da'ifi. To lokacin da ya ji hadisin a karan fari, ya ɗauka hadisin riwayan wanda yake sahihin ne ba da'ifi ba. Saboda haka sai ya inganta shi, amma daga baya da kansa a cikin sauran littattafansa yayi ko a kansa gyara cewa hadisin da ya inganta a wurin kaza hadisi ne da'ifi. Wannan shi ne abin da ya zama wajibi su ɗalibin ilimi da ɗaliban ilimi da ke cikin garin Maiduguri su fito da waɗannan littattafai su yi fotokofi ɗinsu su karantar da su a majalisansu su yaɗa su a tsakankanin jama'a su yaɗa su ta kafofin watsa labarai don ya kasance sun yanke wa mutane hanzari. Kuma abin mamaki, abin mamaki, wannan bayan Allah a shekaru biyu da suka wuce lokacin da ya tafi a aikin umara, wannan fitina ta taso a karan fari wanda ta samu kai hasaran matasa masu dubban yawan gaske. Mutumin nan bayan ya je umara ya maka liyata don jin cewa jami'an tsaro suna neman shi, wallahi wallahi ni ina cikin wanda suka haɗu da shi na je aikin haji, yake mai rantsuwa da Allah cewa duk abin da ake zargin shi da shi na alaƙar shi da wannan fatawa ko waɗannan samari kariya ake masa. Muke masa ɗan ƙarya kake masa a aikin majalisar da muka zo, akwai manya-manyan jami'an gwamnati daga jihar Borno, ka zo mu je gabansu ka tabbatar ƙarya ake maka, tage ake maka. Ni na matsa cewa ka saurare shi, suka saurare shi ya rantse cewa ƙarya ake masa, suka ce to in ya yarda ƙarya ake masa cewa ba fatawarsa ba ce ba ra'ayinsa ba ne ba, to ya rubuta a rubuce ya bayar, kuma ya yi magana a ɗauka a tabar ko da su rike din su gowa jami'an tsaro cewa ba ya tare da wannan ra'ayi. Shi da kansa ya je ya nemi lauya bayan an ba shi shawarar cewa kar ka je ka rubuta wani abu da kanka, ka faɗi abin da zai zama ka karya doka ka zargi kanka da kanka. Nemi masanin shari'ar zamani ka faɗa masa me kake so ka ce shi ya rubuta da yare na lauyanci. Mutumin nan da yake karyata boko yake kafarta 'yan boko shi ne da kansa ya je ya nemi lauya, ba ma injiniya ko likita ba, wanda karatunsa ya zama wajibi. Cikakken tsagutun da yake cewa shi ya rubuta takarda a madadinsa, wallahi wallahi takardar tana nan a hannun jami'an tsaro da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin jihar Borno, idan hali ya yi ma fito da ita mu yaɗa ta, kuma maganarsa tana nan a cikin tabar koda idan hali ya yi a fito da ita a yaɗa ta. Ba ma son mu tilasta zuwa ga wannan matsayin, amma yanzu tsoron Allah ya sani cewa ya jefa al'ummar musulunci cikin ruɗani. Kuma wallahi ni ba ni da shakka game da akasarin matasan da suke zan wannan fatawa, yawanci suna bi ne da kyakkyawan niyya, domin suke za a ɗora su ne akan wata hanya ta aljanna, a kawar da su daga hanya ta wuta, a kan haka suke tafiya. Amma wanda ya ɗora su a kan ya haƙincin su, ya zalunce su, ya zanto ya ci amanar su, wanda shi da su in bai turo ba zai zama zai tsaya a gaban Allah ranar tashin kyawa. Ni na riga na faɗa abin da ya kamata in faɗa. Al'ummar jihar Borno, zamana da ku na tsawon shekaru 12 amana ce a kaina in faɗa muku abinda nayi imanin gaskiya ne wanda zaku tsira a gaban Allah, amana ce a kaina in faɗa muku duk abinda na san zaku cutu don ku kauce masa. Ya rige ne in kun ne yaji ya tsira, baka da ikon ka tsira da mutum bin gaskiya, amma wajibi ne ka faɗe ta. Fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ga dama ya rike gaskiya, wanda kuma ya ga dama wato ainihin ya kafirce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ubangiji ta Allah ya nuna masa cewa laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, kai ba dole bane akan ka cewa sai ka cusa shari'a cikin zukatan su. Allah nake da ikon bayi, kuma a nan gurin nake son mu roki Allah madaukakin sarki, dukkan wanda yazo wannan kasar ya roki Allah madaukakin sarki, ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya sarki, wannan aqida ta cewa aikin gwamnati haramun ne kafirci ne, yin boko haramun ne kafirci ne, ya ubangiji don wannan aqida gaske ce, ya ubangiji ka taimake ta, ka ba ta yaduwa, ka ba ta karfi, ka taimaki masu kyau. Ubangiji don wannan aqida ƙarya ce, ta saba wa koyarwar littafin ka da koyarwar manzonka, ya ubangiji ka wargaza ta, ka rusa ta, ya ubangiji kar ka bayar da nasara ga madawa su kira zuwa gare ta, in ba su shirya ne Allah shirya da su, in fatattu ne ubangiji ta Allah ya tsare al'ummar musulmi daga sharransu. Idan sun isa su manyan ru'us shugabannin da suke kira zuwa wannan aqida su yi irin wannan addu'a, cewa in abin da suke kira din gaskiya ne ubangiji ya taimaki abin ya bashi nasara, in ƙarya ne Allah ya warkar da abin. Kaga nan ba na kira zuwa da cewa wanda suka ce a shiga aikin gwamnati ko a yi boko su ne kan daidai, ina musu addu'ar alkhairi, wanda suka faɗa san su ne ƙarya, ni ina addu'a ne ta alkhairi ga dukkan wanda yake kan gaskiya, Allah ya taimake shi. Dukkan wanda yake kan ƙarya yana cikin sani, ya ubangiji ka rusa aniyarsa, ka wargaza aniyarsa. Ina son in sun isa su tara almajiransu su yi irin wannan addu'a, wanda za ta zanto bakararriya ga dukkan wani wanda ya shafi wato ainihin yana kira zuwa gabata, wanda za ta zanto taimako da tanyo ga dukkan mai kira zuwa gaskiya. Ubangiji ta Allah ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon kauce mata.
Zai shiga kiran mutane.
Allahu akbar. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah ya saka wa Sheikh Ja'far Mahmud Adam da alkhairi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, rigiji gabji. Jama'ar musulmi, za ku yi mamaki idan na ce muku ina kafa shaida da Allah madaukakin sarki wanda babu wanda ya cancanta da bautawa sai shi kadai, kuma ba shi da abokin tarayya. Tunda nake ban taɓa jin kasar ɗin nan ba sai jiya, ban taɓa samun labarin kasar ɗin nan ba ma sai jiya. Abin mamaki, dunkulallun saƙonni da Malam Ja'far Mahmud Adam ya aiko da su ta cikin wannan kaset, tun daga watanni biyu da suka wuce, laccocina da ne na demokuraɗiyya da laccocin da na yi makonnin da ya gabata, da hira da na yi da mutanen gidan rediyon Najeriya a Kaduna suka sa a Jakar Magori, da wadda muka je muka yi hannu da yawa da su akan wannan matsala ta 'yan boko haramun su Muhammad Yusuf. Abin mamaki, ina ga duk wanda ya saurari waɗannan hirarraki da kuma waɗannan laccoci, ya saurari kasar ɗin nan zai ga cewa kamar taro muka yi da Malam Ja'far, haka ne ko ba haka ba? Amma abin mamaki kuma, kowa ya amintu cewa tabbas Malam Ja'far Mahmud Adam yau shekarar shi 2 da 'yan watanni a ƙarƙashin ƙasa ya rasu. Kaga kenan ya tabbata, ni dai ban je lahira mun yi taron da shi na dawo na isar ba, shi kuma bai dawo duniya mun yi taron sannan na isar ba. Sannan kamar yadda na ce, har na kammala waɗannan kasusuwa da laccoci da waɗannan duk bayanai da ne, ban taɓa jin labarin wannan kaset ba. Wani bawan Allah ne ya ji wani yana ɗura zagi, yana ashariya da sharrori akan abubuwan da ainihin na faɗi, shi ne shi ya fito da wannan kaset, ya ce to ai ire-iren waɗannan maganganun in aka ce yau Malam Ja'far Mahmud Adam ya yi su za a amince, aka ce eh, sai fito da kaset ɗin, kungiyar da aka yi kaset ɗin ya kawo gari. Wato, matsalolin da malam ya tattauna a gurguje sun warkar da duk abin da ake nema, domin ya kawo dalilan da suka kai Muhammad Yusuf ya ainihin wato shiga irin wannan mugunyar fatawa. Akwai neman suna da shahara, akwai ƙarancin ilimi ko rashin ilimin gaba ɗaya, sannan akwai ainihin wato matsala dangane da abin da ya shafi farawa da wato matsaloli waɗanda suke na reshe a bar matsalolin da suke su ne na asali waɗanda su suka fi muhimmanci. Sannan wato wata matsala mai matuƙar muhimmanci wadda malam ya yi magana a kanta ita ce ainihin wato ɓata gari daga cikinmu mu musulmi, wato irin Muhammad Yusuf wasu maƙiyanmu suke amfani da shi. Ina jin wannan matsalar shi malam baƙin ya ja, ni kuma na yi muku fassarar shi ƙarara a cikin waɗancan bayanai, cewa wasu maƙiyanmu ne a arewacin ƙasar nan suke amfani da shi domin ainihin su cimma burinsu na dankwafe mu dangane da al'amarin karatun boko. Ina jin na faɗi wannan magana a wannan wurin, na faɗi a gidan rediyo, sannan ga ta a cikin kaset aƙalla ko da shekara ko ranar da ya rasu ya yi wannan kaset, aƙalla yau kaset ɗin shekara 2 da watanni kenan, balle ya yi wannan fiye da wannan lokacin ga duk wanda ya natsu da kyau ya fahimta. Sannan ya yi magana akan ƙarancin ikhlasi da kuma ainihin wato rashin tsoron Allah. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sannan sai ya hasaso su kuma matasanmu na daga cikin abubuwan da ya taimaka musu wajen bin wannan tafiya shine, na farko akwai kasala tattare da su, dama ba su ainihin wato da kokari da kwazo game da wannan harka ta karatun zamani, sai kuma suka ji wata bahaguwar fatawa wadda ta daidai da ainihin abin da suke so, sai suka ce gaskiya ce. Sannan sai tsantsar san addini ba tare da kokarin aje a karance shi ba, don haka duk wata aya da aka ja aka ce wannan aya dalili ce akan kaza haram ne ko kafirci ce, kawai sai kaga ustazu ya kwala kabbara ya ce ainihin gaskiya ne. A ƙarƙashin haka har wani yake ainihin bugo waya yana ce mini ayoyi da hadisai da Muhammad Yusuf ya karanto akan haramcin boko da aikin gwamnati, waɗannan ayoyi ƙarya ne da hadisan ko kuwa gaskiya ne? To kun gani wato ayoyi ne kamar yadda muka faɗi a cikin laccen, za a riga a yanka fatawar tukuna sannan sai a tafi neman aya, tunda an riga an ce boko kafirci ne, boko haramun ne, sannan sai kuma a tafi neman aya. Ayan nan ba akan wannan take magana ba, amma da yake mai sauraron yana da tsabar son addini, yana da kuma lalaci game da karatun boko, ana cewa wannan ayar tana tabbatar da cewa boko kafirci ne, sai ce gaskiya ne, ma'ana abin da ma yayi daidai da son zuciyar shi. Allah ya gafarta malam Ja'far Mahmud Adam, ya bayar da shawarwari ga al'umma baki ɗaya kamar haka, da cewa na farko malamai su dage tukuru wajen karantar da al'umma. Ina jin wannan maganganun na shayin irinsu akan cewa ba daidai ba ne a ce sai matsala ta faru sannan za ku ce wa jama'a a zo lacca ku zauna ba ku karantar da su. Ina jin nayi wannan magana, waɗannan al'amura ne waɗanda na daɗe ina mulahaza akansu kuma ina magana akansu, gashi nan yayi magana akai. A ƙarƙashin wannan har yayi ishara zuwa ga duk inda aka zage ana karantar da jama'a, in wannan da'awar ta zo a guje ake koranta, da'awar nan ta zo zariya bata samu karbuwa ba, waɗanda suka ɗauki dakon da'awar in suka tashi daga cikin garin zariya sai dai su tafi ainihin tallanta ina Kaduna, amma ba sa iya ainihin yada ta annan kewayen zariya. Me yasa ba sa iya yada ta annan zariya? Saboda kullum ana karantarwa ana tunasar da jama'a. Amma sai malam ya ishara akan cewa garin da ya zama ga zankame yake da malamai amma ba a karantarwa, wannan da'awa ta kan ainihin samu kyakkyawar karbuwa. Waɗannan misalai ne waɗanda ba sai an buga su ba, kusan duk inda ka ga wannan da'awar ta samu karbuwa za ka je ka samu haƙiƙa ga malaman, amma ba sa dagiya wajen karantar da jama'a. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Sannan ba da ainihin shawara ga jami'an tsaro akan su ɗauki matakin da ya dace a lokacin da ya dace, ba sai lokaci ya kure ba, sannan ainihin a zo motar ruwa uku ya ce ba za ta iya kashe gobarar ba, lallai ku an ga haka. Sannan ya kira zuwa ga ustazai da malamai akan cewa su san cewa ilimi amana ce ta Allah maɗaukakin sarki, ba daidai ba ne ka rinka wasa da hankalin mutane a cikin addini ko kuma a cikin harkar ilimi da sunan malanta, lallai ka sani da cewa mai karantarwa ko mai ba da fatawa wakilin Allah ne. Anan har ya kawo magana da ina tsammanin yau mako uku na zo na yi ta anan akan littafin A'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin, na ce malamai a madadin Allah maɗaukakin sarki suke signing suke sa hannu, ne bayanai dangane da wannan, tunda ko zaka sa hannu ne a madadin Allah to ka dubi girman abin da zaka sa hannu da kuma girman wanda kake wakilta. Na yi wannan magana akan wannan teburi idan jama'ar musulmi basu manta ba. Sa'annan sai kuma ya ja hankalin su kuma jama'a akan su gane cewa wane ne malami, ba kowa ne kawai ya faɗi maganar da kake so zaka iya gane cewa wane malami bane. domin abin da ke ba mu mamaki a kasar shine ran da ka faɗi maganar da jama'a suke so turan nan kai ne malami, ran da ka faɗi maganar da ta saba musu fa ran nan kai ba malami bane. To ba jahilai ne suke tazkiya suke ainihin wato sanya malami a cikin scale na screening ba, wato su iya gane wannan malami ne ko wannan ba malami ba, domin su kawai suna amfani da wane ne ya faɗi ko wane ne ya bi abin da ainihin suke so. A ƙarƙashin wannan ne kuma nake cewa da aka samu da yawa daga cikin malaman ƙasar nan waɗanda ba su da ikhlasi, idan matsala ta taso sai su dubi menene jama'a suke so ko menene jama'a suke a kai, sai su faɗa musu, in ya so sai su hallaka gaba ɗaya. Na lura malaman ƙasar nan da dama suna da irin wannan tunanin, idan matsala ta taso suka ga cewa ga inda jama'a suka rinjaya, kawai su ma sai su karkata nan dan kasirin samun attack daga ainihin jama'a. Dan za ku yi mamaki jama'a, wato bayan da muka gama hirarrakin nan a gidan radio da sauransu, sai ya zama ita gwamnati tana zargin Albani ya fito ya tona wasu asirai waɗanda sakamakon tona waɗannan asirai sun bayyana tana da sakaci, dan haka gaba ɗayan gwamnati ta yi condemning waɗannan irin abubuwa bata ji daɗin su ba. Kenan idan Albani ya yi dan gwamnati ta ji daɗi ne, ta ji daɗi bata ji daɗi ba bata yaba ba. Sannan jahilai na gari su kuma suka yi ta ganin cewa dan menene za a tona wannan mutum asiri, mutumin da ake ganin wai sadauki ne, mutumin da ya zo ya kaddamar da jihadi zai yaki gwamnatin da jama'a suke kuka tana ainihin zaluntar su. Nan ma sai zama jama'a ba su yaba wa Albani ba, idan ya zama nan kuma Albani yayi ne dan jama'a su yaba, me zai faru kenan? Bai samu yabo ba. A wannan zaka gane muhimmancin duk abin da zaka yi magana ya zama kana da natsatsen ilimi kuma tabbatacciyar magana kake faɗi wadda ba za ka raurawa ba, sannan kuma ya zama kaɗai za ka faɗi gaskiya ne wadda kake da yaƙini a kanta saboda dalilanta, ba menene ya dace wa wani ba. A yayin da su jama'ar gari ke cewa ai gwamnati ce ta bashi kuɗi, ita kuma gwamnati cewa take yi yana faɗi ne domin ya faranta wa jama'ar gari, to jama'ar gari ba su yi farin ciki ba, gwamnati ba ta yi farin ciki da duk abubuwan da aka faɗi ba. Idan waɗannan abubuwan ba na faɗe su ne an ikhlasin wa yaqinin ba, kun ga kenan al'amuran da na faɗi an waye gari kenan sun dawo kainan. Dan haka jama'ar musulmi, malamai idan za ku yi magana ya zama za ku yi magana ne akan abin da yake tabbas kuma yaqinan kun san shi, kuma ya zama ba ku da raurawa, ba wai ɗaliban ku ne za su rinka zaunar da ku suna cewa ga abin da suke so ku faɗa ba, ko kuma ga ra'ayin da jama'a suke akai, ko kuma kaza in ka faɗi malam zai ja mana baƙin jini, zai ja mana surutu. Baƙin jini dama a cikin shi ake, sai dai abin da ya ƙaru ko kuma abin da ya ragu, amma babu gudu babu ja da baya. Barin yawu a baki, ainihin barin kashi a ciki, baya maganin yunwa. Duk wani tarka-tarka da ke cikin addinin musulunci da jama'a suke tunanin a rufa mishi asiri ba dan kuma ba saboda ya tashi yana fada da munanan abubuwa, yo ai shi kanshi yana kan mummunan abu ne, dan haka ba riba bace kuma ba daidai bace, komis kala zarratin duk wanda yake akan bata ba mu da bukatar shi, kuma ba mu da bukatar ya zo ya taru cikin mu dan ya cika mana taron dangi, ba ma bukatar wannan. A wurin Allah madaukakin sarki muka dogara, a wurin Allah kuma makomar mu take, wannan kenan. Sannan sai malam ya je huwa tambayoyi cewa shi wannan Muhammad Yusuf ma wane ne shi ne, shekarun shi nawa, a ina ya karatu, shin akwai tarihin ya sauke koda littafi kwaya daya a gaban wani malami wanda yake sananne ne a garin Maiduguri ko kuma a jihar Yobe ko kuma a wani wuri a kasan nan ko a kasar waje? Waɗannan dai ainihin za a su biyo baya wajen tattaunawa insha Allah. Sannan wannan matsala da shi ya iya ɗauko ta ya yaɗa ta ya fi duk malaman Maiduguri waɗanda suka fi shi ilimi da waɗanda ke daidai da shi, ya fi su fahimta ne da fasaha da iya gano waɗannan abubuwa, da ya zama gaba ɗaya su ba su gano ba sai shi kaɗai ya gano. Sannan malam ainihin ya yi ishara zuwa ga irin mugunyar aƙidarsu ta cewa matakan farko shi ne duk wasu manyan malamai za su zo su rugurguza girmansu a cikin zukatan jama'a, a inda malam ya yi ishara zuwa ga Bin Baz da Nasiruddin Al-Albani da Uthaymeen da ishara akan cewa suna jahiltar da su. Wannan ina ce na shaida mana lallai yana daga cikin tsarinsu, duk wani malami abinda suke bukata ya zo ya dace da su akan wannan magana, idan har bai dace da su akan wannan magana ba sunan shi jahili, idan ko har ya tashi yana fada da wannan aqida kamar yadda a wannan wurin na ce za mu yaki wannan mugunyar aqida kamar yadda muke yakar asalinta shine shi'a, a nan wurin na fada haka a cikin wannan ainihin shekara, menene ya biyo baya? dukkan wanda bai yadda da wannan aqida ba ya tashi yace kuma sai ya bayyana wa jama'a barnata to daga wannan lokaci bayan kasantuwar da an ce mishi malamin gwamnati to kuma sai a dawo a ce ya kafirta sannan sai a ce jinin shi ya halatta to sannan sai a fara tsara yaya za a yi aje a kaddamar mishi da kisa wannan shine ainihin matakan da suke bi sannan Allah ya gafarta malam Ja'far Muhammad Adam yayi fito karara yace babu asali ga ainihin wannan fatawa domin asalin waɗanda yake kwaikwayon su wasu ƴan taratsi ne waɗanda ire-iren shi da suka shiga cikin wani hali na kunci ya kai su ga yin wannan fatawa ba wai hali ne na binciken ilimi ba ina ce na fasa mana wannan ainihin bakin shi ma akan cewa wasu mutane ne suka shiga kunci ya kai su ga yin wannan fatawa da ta shafe su shi kuma sai je ya dauko ta sai ya dauka cewa wannan ta zama fatawa ta addinin musulunci sannan sai dangane da hadisin da ainihin suke hujja da shi wanda shine ne muku ishara cewa wani lokaci zuwa na Maiduguri suka je ho tambaya akai wanda da na bincika na aika musu da sakamakon bincike cewa wannan hadisi munkari ne babu shakka ina nan akan wannan bakata cewa wannan hadisi munkari ne ko da'ifun jiddan ko wahin duk ma'anar su daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma koda hadisin ingantacce ne baya fa'idantar da hakikanin abin da su suke ainihin fitarwa daga cikin hadisin kun ga maganganun da na shayi cewa kafin ka sarrafa hadisi wajen gane inganci ko rashin inganci wajen gano ma'ana hakika sai ka samu akalla tamakuni a cikin fannonin ilimi guda biyu ilimin farko shine ilimin hadisi wanda zai taimake ka gano wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ilimi na biyu shine ilimin usulul fiqhi da ainihin harshen larabci wanda zai taimake ka gano hakikanin ma'anar wannan hadisi menene yake nufi ta yi wusabanin abin da kake karantawa a zahiri shine ainihin abin da hadisin yake nuni zuwa gare shi sannan abin mamaki idan jama'ar musulmi ba su manta ba nayi magana akan cewa malam Ja'far Muhammad Adam da shi da wasu manyan jami'an gwamnatin jihar Borno sun tabbatar da cewa sun yi zama da shi a Makka kun tuna na faɗi wannan magana ba a wannan kaset na jita ba don na ce muku kafin in yi muku waɗannan maganganu ban ma ji wannan kaset ba ɗaya daga cikin mutane na biyu na manyan jihar Borno shi ya gaya min wannan magana baki da baki ya tabbatar mini da cewa sun zauna da Muhammad Yusuf ya tabbatar da cewa shi fa ba shi akan wannan aqida ba shi akan wannan fatawa ba shi tare da masu wannan aka zauna aka rubuta yarjejeniya akan haka Muhammad Yusuf yana bai wuce minti 30 ko 40 za su harbe shi ba wannan mutumi ya sake bugo min waya sai bai same ni ba abin da ya bincike shi a lokacin shine Muhammad Yusuf mun yi yarjejeniya da ni da kai da Malam Ja'far da wasu manyan garin nan akan cewa ka ce baka tare da wannan abu shin da gaske ne yanzu wannan al'amari ya kasance yadda muka gani din nan haka menene ya faru sai yace abubuwa ne suka canza ina ce na gaya muku wannan magana to kun ji wannan zama wanda sai da ya kai Malam Ja'far Muhammad Adam ya koro rantsuwa kafin yayi magana ya sake tare magana da rantsuwa a baya yana kabari fa a yanzu wannan magana da yake fadi in ƙarya ce ana can ana mishi hisabi haka kuma in gaskiya ce ina fatan jama'a su fahimci wannan da kyau to sa'annan sai kuma Malam Ja'far Allah ya gafarta mishi wata magana da cewa ya jefa al'ummar musulmi a cikin rudani ya ainihin wato ha'inci musulmi kuma ya ci amanar su rudanin ma ya fi bayyana a yanzu bayan mutuwar shi saboda waɗanda ba su san shi ba gani suke wani gwarzon musulunci ne wai wani sadauki ne wanda ya tara makamai zai yaki gwamnati dan me za a tona asirin shi dan me za a yi kaza dan me za a yi kaza dan haka da yawancin mutane wasu a cikin rudani suke wallahi wani in ya bugo waya hikima ne sai ne free na saki layuka na kowa ya bugo dan in ji ar-ra'yul 'am wani da ya bugo da ashar zai fara kuma ahlus sunna ne da ashar zai fara da zagi da tsinuwa da makamantansu inna bari ya sauka sai in ce Allah ya gafarta maka ka ci gaba da bincike akan waɗannan maganganun da na faɗi na baka nan da kwana biyu Allah zai bayyana maka cewa idan kai mai neman gaskiya ne zaka zo zaka yi nadamar waɗannan kalmomin da ka faɗi na rantse da Allah mun yi haka da wani bayan sallar azhar bayan sallar la'asar sai gashi ya turo text da cewa dan girman Allah in yafe mishi text din yana nan anan cikin ainihin wayata Allah madaukakin sarki ya ainihin taimake mu daga karshe malam ya gabatar da ainihin nasiha ta amana zuwa ga mutanen Maiduguri yace saboda kyakkyawan zumunci da alaka wadda ke tsakanin shi da su. Na farko, bayan da ya gama waɗannan nasihohi yayi isharori zuwa ga ayoyi da makamantansu, sai yayi wata salam magana da cewa in kunne yaji gangar jiki ta tsira. Lallai mutanen jihar Borno musamman da mutanen ainihin garin Maiduguri keke da keke sun ga wannan magana, in kunne yaji gangar jiki ya tsira, domin an yi yaƙi na ba ta kashi a cikin garin Maiduguri wanda ya kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba, balle mutanen da suka ji suka gani waɗanda suka lalubo wannan musiba. Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah ya ce ku kiyaye rikici wanda idan ya zo ba waɗanda suka jangwalo shi kadai yake samu ba. Maganar Allah kenan a cikin ainihin Alkur'ani. Babu shakka akwai mutanen da wasu lokacin suka shigo cikin Maiduguri abin ya rutsa da su, wasu yunkurin su fita suke. Wannan musiba ta taso ta fara karfi a daidai lokacin da an sako yara sun taso daga makarantar primary, nursery, secondary da makamantan ainihin manya-manyan makarantu. Don haka an kashe al'umma maza da mata, arna da musulmi waɗanda ba su ji sun gani ba. Jami'an tsaro da aka kashe a wannan wuri Allah kaɗai ya san iyakacinsu. Su kuwa jama'ar da aka kashe na ɓangaren su Muhammad Yusuf, Allah kaɗai ya san ainihin adadinsu. Domin duk wata isa'iya da ake bayarwa ana cewa 700, yayin da ni nake cewa sun kai 1,000. Wasu bayin Allah da muke tare da sunan, tun a waya wani daga cikinsu yake gaya mini ai cewar mutum 3,000 ma duk labari. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Daga ƙarshe, Allah ya ji kamalan Ja'far Muhammad Adam, Allah ya gafarta mishi. Muna roƙon Allah da sunayen shi maɗaukaka da siffofin shi masu tsarki, Allah ya haskaka mishi cikin kabarin shi har zuwa tashin alkiyama. Allah ya mishi tukuici da aljannar Firdausi. Yayi tawassuli da sunayen Allah da siffofin Allah akan cewa idan wannan da'awa gaskiya ce, masu kanta akan gaskiya suke, Allah ya taimake su, Allah kuma ya taimaki gaskiyar da suke akai. Idan kuma wannan da'awa ƙarya ce kuma ɓarna ce, Allah ya wargaza ta kuma ya wargaza waɗanda suke akanta. Allahu akbar. Kun ga addu'ar bayin Allah. Wannan ainihin da'awa ga tanan Allah ya tattara masu yinta a wuri guda, a anguwa guda. Allah ya ainihin yi rugu-rugu da ita, ya kwantar da ita wurin da suke da'awar cewa wai ban ma baya tashi, suka yaudari jama'a suka taru. Nan ne ya zama musu babban kabari gaba ɗaya na jama'i, wanda yake yara suna nan suna buga ƙwallo yanzu a kansu. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Daga ƙarshe, malam ainihin wato ya cike addu'a shi da cewa Allah ya tabbatar da wanda yake akan gaskiya, Allah kuma ya rusa wanda yake akan ƙarya. Allahu akbar. Jama'ar musulmi, kun ji wannan ainihin magana. Sai dai kamar yadda na ce jama'a, bayan da na gama waɗannan laccoci na samu ainihin wato waɗannan wannan cassette, ba shakka sai na ga cewa ya kamata banda yaɗa wannan cassette da muke so a yi, to kuma ya kamata a zo a yi wani majalisi wanda za a tattauna matsalolin nan kamar yadda ka ji na tattauna su a tattakaice a yanzu. Ana cikin haka sai ga wasu manyan baki manyi daga cikin malamai, ƴan uwa daga garin Maiduguri, da garin Damaturu a can jihar Borno da jihar Yobe baki daya, suka zo za su wuce zuwa ainihin wasu manya-manyan tashoshin rediyoyi da talbijin domin gabatar da shirye-shirye na musamman akan ainihin waɗannan matsaloli. Abin sha'awa da na samu bayani shine muka nemi don Allah su dan yada zango a wurinmu, domin wannan ainihin lacca wadda da mun so ta kasance ranar Lahadi ce, to mu tsaya ainihin a tattauna ta da su. Wani abin sha'awa daga cikinsu, har da waɗanda na yawaita ambatan sunansu ainihin a cikin wannan kaset, waɗanda ba ni zan gabatar da su ba, su da kansu za su gabatar da ainihin kansu insha Allahu ta'ala. Domin Bahaushe ya ce waka bakin mai ita tafi daɗi, amma ina son ku gane Allah ya karbi addu'ar malam Ja'far Muhammad Adam. Hagu gare ni, wani babban malami ne daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin malam Muhammad Yusuf. Abin mamaki shine ma ni silata da Muhammad Yusuf, shi ya fara hada ni da shi. Ta hanyar shi na san Muhammad Yusuf, ta hanyar shi duk wata mu'amala da Muhammad Yusuf ta fara, waɗanda ne ta baku labarai a baya, wannan malami shine malam Aminu Gwandu, gashi nan wanda zai gabatar da kanshi ba da jima wannan ba insha Allahu ta'ala. Wato ana cikin bata kashin nan da su Muhammad Yusuf, sai yi wa Muhammad Yusuf wani text, yi mishi ainihin wata addu'a mai kaifi wadda na sa ya yi forwarding, wato ya tunkudo mini wannan sako da ya tura Muhammad Yusuf, shine nan ya sa na bude wayata wadda ainihin zan karanto muku, dan ainihin ku hada wannan addu'a ta Malam Jaafar, ku hada da wannan addu'ar gata ta Malam Aminu Gwandu. Yace Muhammad Yusuf ka cuci musulmai da musulunci, Allah ya isa, Allah ya yi maka mutuwar kare a saura, ba sallah ba wanka. Kun ji addu'a da Malam Aminu ya tura Muhammad Yusuf, to wannan Allah ya isa ce bai gushe yana yin ta ba, har ya rage ɗan kwanaki kaɗan da za a kashe Muhammad Yusuf, ya yi mishi wannan addu'a cewa ka cuci musulmai da musulunci, Allah ya isa, Allah ya yi maka mutuwar kare a saura. Me yake nufi mutuwar kare a saura? Wannan sai gangaren Bahaushe zai iya sharhin wannan jumlar. Saura ba daji ake nufi ba, ana nufin wani ainihin dan fili da ya rage a bayan gari, wanda kamata ya a ce gidaje sun kai zuwa ga wannan wuri amma ba su kai ba, ma'ana mutanen gari suna kai da komowa suna wuce wannan wuri. To in aka ce kare ya mutu an jefar da shi a wannan wuri, kaskanci da wulakancin yafi a jefar da shi a daji, domin aka jefar da shi a daji ba wanda zai gan shi. Nan kwa saura ce, wato abin da ya saura na daga bangaren gari, wanda duk wanda zai shiga ko ya fita garin sai ya gan shi ya tufa mishi bakar addu'a. Ku dubi keke da keken yadda addu'an nan ta ce shi, ma'ana Muhammad Yusuf ya yi mutuwar saura, suna nan ainihin an yi alqabrul jama'i ko almaqbaratul jama'iyya, an haka ainihin mass grave, an zuba su a ciki a nan inda suke wannan kakatu, yadda kowa zai wuce ya kai ya komo yana ganin su. Allah madaukakin sarki ya raka taki gona. Sannan ya ce ba me, ba sallah ba wanka, haka abin yake, ba sallah ba wanka. Haka aka ɗibe su, wasu suna riɓewa suna wari, an yi kata-kata da naman jikinsu, aka je ainihin aka zuba su a cikin rami. Babu sallah babu wanka. Lallai Malam Aminu, mu ne maka fatan alkhairi, insha Allah waliyin Allah kake, mu ma ka yi mana addu'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu ta alheri Malam Aminu. Na fata an gane. Jama'ar musulmi, malamin da ke dama da ni nake so ainihin ya fara gabatar da kanshi, ku ji shine wanda nake yawan faɗi, za ku ji sunan shi ainihin ya bayyana, kuma yana daga cikin mutanen da suka fi kowa shan ba ta kashi da su Muhammad Yusuf, domin shine har so uku ana kai farmaki da harin akan za a kashe shi. Sunan shi ne ma a rijista farko daga cikin waɗanda su Muhammad Yusuf suka ainihin tsara za su kashe a ainihin garin Maiduguri. Algafata malam, bismillah. Na'am.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله العالمين. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة جكينا أما تشيكي فرير قصي سبود والله تالله بالله ما دقى تشيكين لالبي كانانا دمالا جافر يجين يوسى الجكي أما والله بحالة تشوانا محاضرة نيوة mun ban taba jin ta ba illa yau a garin Zariyar nan.
Zariyar binni ilimi ce.
Na'am. Hakika ina mai godiya ga Allah subhanahu wataala da ya tara mu a cikin wannan masallaci da ke nan markazin Salafiya a nan cikin garin Zariya, wanda kaman yanda ɗaya daga cikin mashahurai zakakurai da kakkun malamanmu na sunna da muke ji da su, muke fatan Allah subhanahu wataala ya tsawaita rayuwarsu ya albarkaci bayan su ya kuma ƙara tayar mana da mafifita sama da su. A Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani, kamar yadda kun fi ni sanin sa, akwai wani abun da Bahaushe yake ce mawai yaba kyauta tukwici, ko kuma rama wa kura aniyarta. To nan ba kura ballantana a rama mata aniyarta. Ziyara ta alkhairi, ta ilmantarwa, faɗakarwa, lurarwa, ba zan iya kididdige adadin zuwan da Malam Muhammad Awwal Adam Albani ya yi a zuwa garin Maiduguri ba. wanda ta amfanar, ta ilmantar, ta shirya, ta zaburar, ta kwadaitar zuwa ga neman ilimi cikin sauran matasa da yawa. Jazawallahu khairul jaza.
Amin.
Ba shakka kamar yadda ambata ba mun zo da nufin kwana a garin Zariya ba, amma yana da wahala dukkan nauyin da muka baro a can ya nemi mu kwana, muke kwana saboda yadda muke tashe shi daga cikin iyalansa da ɗalibansa da harkokin gabansa ya karɓa wannan gayyatar, komai dare, komai sanyi, komai nauyin da yake a gabansa. Saboda haka mun yi masa fata alkhairi. Kamar yadda ya gabatar da kwanan watan ba sai na sake maimaitawa ba. Ni dai mai magana sunana Ibrahim Ahmad Abdullahi, amma an fi sani na da Ibrahim Gumari. Gumari kuma wata anguwa ce a cikin garin Maiduguri. Saboda nan ne mazauna ta da gidana da iyalaina sai ya zama wasu. Misali kamar garin biyu inda yake zuwa tafsirin Azumi ba sa ma kiran Ibrahim ballantana Ahmad Uban ballantana Abdullahi kakan, kawai cewa take Gumariya zo, Gumariya zo, Gumariya. Baraka, wannan shine takaitaccen sunana kafin wala Allah malam in zai bani daman cewa wani abu a gaba. Jazakumullahu khair.
To kasantuwar hadithin Aisha da yazo cikin Sahihul Bukhari, zamu koma bayan da ne dama da ni, to bari kuma mu yi dama da jama'a. Kaga mun haɗo kenan biyu, ai bari mu yi dama da jama'a. Mala Aminu, gabata mana da sunanka. Na'am.
Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam.
Sunana kamar yadda babban malamin mu ya gabatar, Aminu Abubakar Bondo sunana. Kuma akwai da dan alaka tsakanina da shi, na ci moriyar iliminsa da shirarwarsa da karantarwansa da taimako na littattafai da dai abubuwa masu daman gaske. A takaice dai wannan shine sunan.
To alhamdulillah. To Malam Musa kam, ai kowa ya san shi Malam Musa Sahabi. Sannan ni na dauke Allah gafarta malam. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Sunana Hudu Muhammad Yusuf.
To alhamdulillah. Barin dan ƙara bayani, shi Malam Hudu shine babban limami kuma malami na masallacin nan da kake wuce an zaka tafi Maiduguri, wani kafceccen masallaci wanda kididdiga ta tabbatar da cewa a yankin arewacin ƙasar nan kakaf, amma ba ƙasar gaba ɗaya ba, babu masallaci mai girman shi a garin Damaturu. Kuma shine tsohon commissioner na harkokin addini na ainihin jihar Yobe. A daidai lokacin da nake muku ishara akan ainihin wata daura da muka yi a Damagun, shine lokacin farko da muka fara saduwa da shi. Haka ne ku algafata mala? Jazakumullahu khairan. To abinda nake dan son ni in dan fara gabatarwa kafin in baiwa ƴan uwana zage-zage, domin ni na san ku, har ma ni ma na kusa in zama babarbara, ko da yake dai fulata ne ba zan haɓa barbare. To amma dai tambayoyi ne waɗanda malam zamu ɗan so ku ɗan haskaka akan wasu abubuwa waɗanda Allah ya ji ɗan rai malam Ja'far Mahmud Adam ya haskako a cikin ainihin wannan. Malam Aminu, me ka sani dangane da asalin tafiyar Muhammad Yusuf tun daga farkonta da taƙaitaccen tarihin shi har zuwa lokacin da ainihin aka kai inda da'awa te da'awa, wuta te wuta, ya kwanto kurayen da ya kasa tare su, kamar yadda shi Malam Aminu yake gaya min cewa yayi charging matasa suka zama overcharged har shi kanshi yace ya kasa controlling din su. Allah gafarta malam. Bismillah.
A'udhu billahi min alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دسكيا إنا مدياغ الله مدوكتين سركي وجد داتا دنسام داما نكسن شيوا أتكان ما لمينا malam Hudu malami na ne, malam Ibrahim Gumare malami na ne, sannan shi uban tafiyar shi ma malami na ne. To ba sai na ja bakin zare ba ta jan aya ko hadisi, kawai zan faɗa ne kai tsaye saboda ko na kuskure za su gyara. Kafin a yi magana a kan da'awar Muhammad Yusuf, ya kamata a san a can shi wane ne shi, menene asalinsa, ina ne ya yi yawuce-yawuce har ya zo ya kai matsayin da ya kai kafin Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓi rayuwarsa. Na farko dai, Muhammad Yusuf babansa Gwani Yusuf ko Malam Yusuf mutumin Dagira ne, Dagira kuma tana cikin Nijar, saboda haka Kanuri ne Bamangi wanda yake dangantar zuwa kabila ta Mangawa a cikin Kanuri. Na gani wani rubutu a ofis din Malam Muhammad Awal Albani cewa na jin ainihin yare guda uku, yare biyu kam yana jin su, Hausa da ainihin Barbanci, amma Fulatanci ba ya da fluency a cikin Fulatanci, kawai ainihin kame-kame ne. Ina fata an fahimta. Muhammad Yusuf wannan da'awar tashi ta kafirta ɗan boko ko masu dangantawa zuwa ga aikin gwamnati, gadon ta yi a wajen mahaifinsa Yusuf. Babansu na daga cikin wanda yake da bakar adawa da ɗan boko kuma aikatan gwamnati, sannan ta fuskan aƙida mutum ne da yake dangantawa zuwa ga ɗariƙa. Muhammad Yusuf farkon inda suka fara shigowa da bayan asalinsa sun sauka a ainihin wato Gashuwa, mahaifiyarsa ko babansa ya sauka a Gashuwa, mahaifiyarsa ‘yar Gashuwa ce, ita ma dai Bamangiya ce ta fuskan yare, ma'ana Kanuri ce. Sannan yana dangantuwa kamar yadda yake faɗa cewa shi ɗan ja fuskul local government, daga nan suka je Fatisko.
Ja fuskul a wata jihar
a jihar Yobe. Suka je Fatisko, akwai ɗan uwan babansa a yanzu haka shi ma Gwani ne, wato ainihin malami ne na Qur'ani. Ina ji in ba dai wannan shekarar ya mutu ba dai ban sani ba, amma da tare muke zuwa gidan tare da shi. Daga nan suka zo suka sauka a Gangarma, shi ma yana cikin Fune local government na jihar Yobe. Lokacin da aka yi wani yaki na kabilanci suka tashi suka bar wannan garin, suka zo suka sauka a Maiduguri, wanda inda yake zaune a yanzu gidan wanda ya sauke su ne, ana kiran shi Alhaji Babu, shi ya sauke su a gurin kafin zuwa ga can inda yake zaune, inda wannan abin ya rutsa da shi har ya zama ya mutu a nan. Ya fara zama a wani garejin mota shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa, suna bangare ɗaya, shi ma yana bangare ɗaya. To sannan menene tarihin Muhammad Yusuf ta fuskar ilimi? Malam Jafar ya ishara, Allah gafarta masa, akan ko ƙarancin ilimi ko kuma ma fata-fata babu shi. Littattafan da na sani a tsawon rayuwarmu da shi ta shekara goma, na san littattafan da ya karanta a gaban malamai daga farko har ƙarshe, na san akwai Ƙawa'idi, akwai Kitabul Akhdari, akwai Ashmawi, akwai Iziya, akwai Risala. Na san ya fara karanta littafin Muwatta Malik a wajen na'ibin Sheikh Abba Aji, wanda shi ne na'ibinsa na Juma'a a garin Maiduguri, yana nan da rayuwa. Na san kuma ya karanta Riyadu Salihin na shi kan daga farko har ƙarshe, Muwatta Malik bai sauke ba, Riyadu Salihin ne ya sauke ta daga farko har ƙarshe. Sa'annan ya fara karanta tafsirin Jalalaini
a wajen wannan malami dai shi ma bai sauke. To duk abin da ya biyo bayan wayannan kamar yadda malam Jafari ishara dutse ne kawai da zakin baki da rakai da iyayi da salon magana da kuma wayo da yake wa jama'a musamman wanda suke gardawa. Kalman garde idan aka faɗa a sakwatanci mai wasa da kura, amma a nan gabacin ƙasar ne aka ce garde ana nufin wanda yake da alaka da tsangaya wajen karatu, ko ba haka bane ba? To wannan shine ainihin matsayin sa da na sani na ilimi. Malam Ibrahim Gumari zai ƙara sharhi akan wannan matsalan
insha
Allah. Muhammad Yusuf ya samu kansa a wata fitina ce da bakin sa ya faɗa, yace Allah ya jarbe shi da abubuwa guda biyu. Abu na farko yace yana da taurin kai, abu na biyu yana son burgewa. Wannan kun sani aqida ta Ahlus Sunna wal Jamaa sune aulan nas bil insaf, saboda fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihi. Saboda haka ba muna faɗa bane dan ainihin tsananin gaba da jin haushin shi, mun tabbata abinda nake faɗan nan kamar yadda ake samun kamera ta dauke ni akwai da take makale tare da zan tashi a ran tashi aljama. Wallahi wallahi ba muna faɗa bane dan ci masa mutunci ko zubar masa da ainihin wato mutunci, a'a gaskiya ce. Saboda dukkan wani masoyin Muhammadu yayi masa gargadi akan abinda yake gani, dukkan wani malami na Allah ya masa isharar cewa akwai matsala a cikin wannan tafiyar ba daidai bane ba, amma yayi kunne washegu kamar yadda Hausa yake fara. Saboda haka wayannan abubuwa guda biyu ku san da su cewa sune cutar da shi da kansa ya fada.
Taurin kai,
taurin kai ban sai da ya kuke kiran shi anan ba
haka
ne, eh, da kuma son burgewa. Taurin kai da kuma son burgewa
shi da kansa ya fada,
shi da kansa ya fada wannan magana. Ku danyi hakuri, akwai lokacin da shine dalilin tafiya ta da mun zo na kusan shekara, sai kuma na samu kaina a wannan guri na ina karantarwa, nakan samu agaji a wajen malam Hudu, nakan samu agaji a wajen malam Ibrahim Gumari da kuma shi malam Jafar da kuma shi malam ko ta waya ko ta kasar da wasu abubuwa, sai na samu kaina a wani matsayi na harkokin da'awa, ga izalan jos, ga shi'a, ga qur'aniyun, ga kuma ainihin abin nan fararin kula cikin gari da ɗan ɗariƙa. Sai na buga malam Jafar waya, nace ni dai rajistan da aka bani ta harkokin da'awa ina so a soke ta in huta in zauna lafiya. Wallahi malam Jafar ya raye mu, yace ba haka za ka yi ba, abinda nake so da kai in ka samu hutu to ka gudu ka je Maiduguri ka je ka samu kamar suwane suwane suwane, ya faɗa hadda sunan malam Ibrahim Gumari, sai ka dinga ainihin lokacin da kai kuna karantawa ka bi su, to sannan ka zo. Amma shawara ta ɗaya ce, duk abun da ba ka da tabbas ka samu goyon bayan malaman da suka fika kwarewa, suka fika experience, suka fika shekaru na matsala ta ilimi, kar ka kuskura ka furta har sai ka samu tabbas akan ta kafin ka furta. Yace domin idan ka furta wannan matsala ba bisa ga dalili ingantacce ba, to daga baya za a zo a nemi dalili. To a wannan lokaci duk abun da ba dalili ba kokari kake ka kama shi kamar da shi dalili, dan ka kukuta yanzu ba kai kake kukuta ka kare ka ba addini ba. Yace daga nan ka halaka, yace daga nan ka halaka. To tun daga lokacin nan ko aka san da Jafar wannan kalma daga nan ka halaka ta sunna abul wada, to wannan fitina ta samu hadari domin asali da ya fara kawowa na cewa dalilin sa na a kaure cewa boko aikin dan sanda hadisi ne da ya kawo, wanda ainihin aka tabbatar da a cikin littafin An-Nasiha na Albani cewa Albani babba cewa ainihin shi da kansa ya dawo ya tarabi akan wannan ingancin sa ya tabbatar da haka.
In kana haka kuna daukan hankali a bismillah, tambayoyin muke nufi duk tambayoyin a ringa kawo su don ba sai an tashi ba a amsa su ba.
To sannan da aka tabbatar da hadisin ya rubuje ta fuskan wani dan uwa da yake karkashin jagorancin Malam Ibrahim Gumari, zai zo bayani a kai shikenan. Sai kuma ya dawo kama wasu abubuwa a cikin bokon kansa da yake kafurtawa cewa shine dalilin sa.
zan faɗi wata matsala ba sai zan take ta saboda in ba shi malam Ibrahim da kuma ainihin malam Kubida. Ya dawo akan cewa akwai wani wanda ya karanta physics ko ya karanta chemistry, akwai law of conservation of energy, akwai kuma a chemistry law of conservation of matter, a physics energy, a chemistry matter. Sai wani ya zo ya faɗakar da shi cewa ai an kore wa Allah halittar ƙarfi, saboda haka boko ya zama kafirci, ashe tun muna primary school, tun muna secondary school aka kafirta ba mu sani.
Daga wannan theory.
Theory abin da yake cewa energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another. To sai aka bashi rabin lodin. Energy can neither be created nor destroyed. Wanda ya faɗakar da shi akan wannan NAS ne, wanda shi ma kafin wannan tafiyar ta kawo haka sun rabu saboda su musulmi da Malam Ibrahim zai bayani su. Na je gidan, na tashi daga jami'a na zo gidan na zauna, sai ga NAS din nan muna zaune muna tattauna. Sai ya ce ai shi bai sani ba, yana gaya mutum cewa ashe tun suna secondary school ashe kafire ne bai sani ba. Nace akan wani dalili, sai ya ce ai ga lo din nan an kore wa Allah halittar ƙarfi. Lokacin da muke tattauna, Muhammad Yusuf yana bayana yana tsaye akan mu ban sani ba, bai yi wa shi abokin tattaunawa takili ya sani. Sai ya ce wannan lo an kore wa Allah halittar ƙarfi. Sai ya ce a lo din nan ba haka yake ne. Ke da farko ni na karanta agri-chemistry a NCE nawa, yanzu kuma ina karanta agri-education a jami'a, saboda haka ko dai ban zama fully scientist ba to ina da halaƙa da shi. Nace ba haka yake nufi. Nace na farko load in ka yanke shi ne, energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another. Nace bari in maka gwari-gwari. Nace idan muka ɗauki water wanda yake H2O ne, idan aka yi split nashi into ions za a samu H plus da kuma OH minus. To wa'annan daga nan aka samu electrical energy from water energy. Ina masa gwari-gwari ne don ganin hankalinsa ya kama. Idan aka samu electrical energy, yanzu za mu iya samu daga electrical energy mu samu cool energy. In muka yi flogging air condition zai ba mu mai sanyi ko ba haka ba? Shi yanzu suka ce it can neither be created nor it can be transformed from one form to another. Sai nace masa kuma abinda zai kara wannan magana, su ma yadda ka san ana ta hakikin matsala a addini haka ake yi a boko, sai dai idan karatunka bai kai ba. Nace su suka zo suka yi wata magana, suka ce God Almighty, ko arne duk arnancinsa iya ce God Almighty ba Jesus Christ yake da shi, ba wani karamin Allah ko ga kwata-kwata Allah subhanahu wa ta'ala yake. Sai suka ce God Almighty is the creator of everything. Man cannot create anything new. Man can only invent from what God has created. Sai na kawo masa wannan magana, ne haɗa masa da wannan, nace wannan note yana daga cikin lokacin da nake part 2 a university, shine introduction da kusa da zan karanta. Sai ya ce tsakani da Allah wannan magana arna suka yi, ta nace wallahi haka haka, in kana so zan kawo maka da tunai karanta. Sai ma mun sune ce kada ka sake saurare sa, kada ka sake zama da shi, zai sa maka shubha. Wallahi haka ya faɗa. To abu na gaba na Muhammad Yusuf, mutum ne wanda yake akwai yaudara kuma akwai ƙarya. Malam Hudu zai ba da shaida akan wannan, Malam Ibrahim kuma zai ba da shaida akan wannan. A taƙaice dai wannan shine Muhammad Yusuf.
Na'am.
Sunansa, asalinsa, tarihin iliminsa da kuma ɗaya daga cikin ɗabi'unsa zuwa ga harkan wannan da'awa.
Na'am. To malam, cikin masu tambayoyi sun ce akwai tambaya dangane da shin Muhammad Yusuf yayi karatun boko, in yayi a ina kuma a wani lokaci?
Malam Muhammad Yusuf bai yi karatun boko ko primary school bai ba. Mu'amala ce da ƴan boko irin mu yasa ya iya sanin wasu kalmomi ɗaya biyu uku.
Ya dan watsu haka sai a
dan watsu. Ina fata an fahimci dan ya dan dan na na zai mutuna sun burgewa. Ko ba haka ba? To na ya samu wannan kalmomi ɗaya biyu uku. Na daga cikin kila abinda zai zo a cikin bayanin Malam Hudu ya taba zuwa neman alfarma saboda shi yana shugabancin wata Higher Islamic College a can da Maturu. A bashi certificate ba tare da ya rubuta jarabawa ba.
Shiwa.
Shi Muhammad Yusuf a bashi certificate saboda ya samu wani mataki da zai haura kila ya je ya samu kila a sake bashi wata makaranta dai ciwa-ciwa dai wanda asali bai kamata ba.
To bata malam godiya abin nan kan mushan ya zakin ta. Insha Allah. Allah madaukakin sarki ya ce mu. Wani ya ce akwai wani dalili ne da ya sa mahaifin shi yake da waccan bakar kyama ga karatun boko?
Akwai
wani dalili wannan ai sanannen abu ne kamar yadda muka faɗi a wurin lacca wai mahaifin shi da yake da kiyayya da karatun boko wannan dama duk gardawa suna da bakar kiyayya ga karatun boko ina jin mun amsa wannan wato kadai wani dan jan hankali da zan yi malam wato asali ita kalmar gardi in aka faɗe ta abinda take nufi shine wanda yake karatun alqur'ani ita wannan kalmar ce ta sake dawowa mai wasa da kura saboda su gardawan ne in karatun ya gaddama sai kuma yana wasa da kura dan haka sai mutane su bashi da wannan sunan nashi ci gaba da ce mai gardin su duba asalin nashi karatu ya gardama to sai su bashi ci gaba a gardama duk kalmomin suna na daya Allah madaukakin sarki ya kiyaye wata tambaya wanda yake kamar arwa yau dai kafin mu rabu da kai Malam Aminu shin tambayar daya ga ni ne zan dace da amsa ta insha Allah don akai na ne shin ina gaskiyar magana cewa wato su Muhammad Yusuf daliban Malam Ja'far ne wannan magana gaskiya ce
to idan aka ce dalibin Malam Ja'far ne
na'am
ba za a ƙaryata kai tsaye ba dalilin saboda ya fa'idantu da Malam Ja'far ta karantar da shi kai tsaye dan Malam Ja'far ya ji tafsirin azumi to goman farko da na biyu kafin a fara tahajjud yakan ware wani lokaci daga ƙarfe 2 zuwa la'asar don karantar da mu wasu littattafai ko wasu ƙarin bayanai to lalle Malam Musa ya yi karatu a ƙarƙashin Malam Ja'far ta wannan fuska
na'am kamar na taba jin an ce shi yake jan baki ma ana karatu
shi yake jan baki
na'am
kuma a cikin jan bakin sa akwai kurakurai wanda Malam Ja'far yake gyarawa suna nan a sajjale a kasa
na'am to kun ji wata sabuwa kuma tambayar ta gaba bayan da aka yi wannan sai kuma aka ce kuma wai ko gaskiya ne ainihin wato dalibin albanin zariya ne to ni ba dalibi na bane gaskiya don ko lokacin da muka je ai na faɗi wata magana wadda ga babban shaida cewa lokacin da muka je muka shirya wannan daura a nan makarantarka da masallacinka a nan Damagum shi bai halarci wannan karatun ba sai ranar rufewa ina jin haka akai ko yawwa kaga abin ya fi shekara 10 to kun ga kawai ya je bikin rufewa ne bai halarta ba na iya tuna a lokacin har baba gana shari'a yake cewa girman kai ne ya hana shi zuwa da jin cewa shi ya fi karfin wannan karatun kuma wannan karatun bai fi karfin shi ba to wannan kenan dan haka amma akwai wata al'ada ga kasar mu shine mutanen da ke sauraron mu a kasar sukan ce su daliban mu ne nakan kore cewa saurare a cassette baya mai da kai dalibin wani don ba haka ba to da abin zai fadi yanzu kamar ni mai yawan sauraren su Reverend Jatau da su Dahir Bauchi to kaga da abin malaman na da akwai nau'i kenan fanni yawa dan haka saurare daban tayu suna sauraren abubuwa ta hanyar kasusuwa da makamantansu insha Allah ta'ala wata tambaya wadda ina ga mun huto ta a can baya ita ce game da matsayin mutuwarsa da dukkan waɗanda suka bi ta farkin sa ina matsayin wannan irin mutuwa a musulunci babu shakka wannan dai mutuwa mugunyar mutuwa ce amma su abin da mutane suke so mu amsa musu wasu abubuwa ne guda biyu su ne shin su kafirai ne shin su suna wutar jahannama su mutane abinda suke so mu ansa kenan to idan ka karanta majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi magana dangane da khawarij asalin aqidan nan ta su Muhammad Yusuf khawarijanci ce ita ce fito da al'ummar musulmi da makami fito da shugabanni na al'umma da makami wanda mun yi bayanan wannan a cikin wasu laccoci da muka yi na demokradiya an ba ku manta ba shin masu irin wannan ɗabi'ar ana kafirta su bayan Ibn Taymiyyah ya yi dogayen bayanai waɗanda ya kawo maganganu masu ɗimbin yawa sai ya tabbatar da cewa ana hukunta kowane ɗayansu ne da gwargwadon irin aƙidar da kuma irin yadda ya kai wajen zurfafawa kawai
amma cewa khawarij kafirai ne, to wannan maganar malamai ba su ainihin gina ta ba, domin ka ce khawarij kafiri ne, to ai cikin Sahihul Bukhari akwai riwayoyi da yawa na khawarij, saboda mutane ne za ka gansu da son addini da riko da addini kaza kaza, sai dai suna da zafin ra'ayi da suka dauka akan wasu nasofi a bauɗe. To a ƙarƙashin wannan, in nan mutum ya tsaya, sai dai a ɗauke shi ɗan bid'a, in baya kira zuwa ga bid'a shi, baya rawaja, baya kuzuzuta bid'a shi ba, da makamantan abubuwan da malamai suka faɗi a ilimin hadisi, yana nan a mubtadi'in, da in buƙata ta kai ana riwaya daga gare shi. Yo, amma in ya kai ga ɗauko wasu abubuwa ko warware wasu abubuwa waɗanda suke sanannu tabbatattu a cikin addini, wannan shine ainihin ake kafirtawa. Dan haka kun ji khulasar maganar da malamai suka yi akan su. Amma al-Imam Shafi'i a cikin littafin shi Al-Muwafaqat kai tsaye shi yake danna musu kaulasa gaba ɗaya na kafirta ainihin khawarij. Allah madaukakin sarki yake yi. Dan haka a takfir na gaba ɗaya ba a kafirta su ƙungiyar khawarij gaba ɗaya, sai dai ana ainihin bid'antar da su, sannan ana zindiƙantar da su. Shi yasa nan na kira shi zindiƙi, su ne mutanen da suke bayyana ainihin musulunci amma kuma rugurguza musuluncin ainihin suke yi. Ba ku manta ba na sha faɗin wannan da makamantan haka. Don haka kowane mutum ɗaya daga cikinsu da gwargwadon irin yadda yake da guluwi a cikin irin wannan da wuce iyaka da makamantan haka, to da gwargwadon hukuncin shi da ake ɗauka. Shin wanda ya mutu akan aqidar khawarijanci ko yana wuce, to mun karanto muku hadisi dai anan cikin sunan Musnadul Imam Ahmad da kuma kitabu shari'a na al-Imam al-Ajurri da isnadi Hasan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce al-khawarij kilabu jahannam, a wata riwaya al-khawarij kilabu nar. Annabi ya ce karnuka ne na gidan wuta. Ta yi waka ce to tunda aka ce wuta ai kafirai kenan, a'a ba lallai kafiri ne yake shiga wuta ba, akwai wanda ba kafirai bane Allah yana shigar da su wuta da gurgurdan zunubansu. Ina ga babu da tantama akan cewa babu shakka su Muhammad Yusuf sun yi mummunar aqida kuma sun yi mummunar cikawa, kuma Allah ya wulakanta su a nan duniya, kuma ya bayyana ainihin wulakancin da ya musu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye abinda muke cewa aniyar su ta bi su. Waɗannan su ne ainihin takaitattun maganganun insha Allah. Ina ga zan dawo kan ainihin Malam Hudu, Allah gafarta malam. Daga cikin abubuwan da Malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi ambata a cikin waɗannan kasusuwa da kuma wasu bayanai da muka tattauna anan, to lallai na san kana da abubuwan da zaka tsare mu da su game da haskakawa da muke so ayi wa al'umma dangane da hadarin waɗannan mutane da kuma ainihin hadarin irin aqida su. Musamman zan so malam ya fara da wata magana wadda ainihin Malam Aminu ya fara ishara akan ta, magana akan forgery na certificate. Shin ya asalin wannan magana da gaskiyar ta take? Alga fata malam, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin.
Karashi.
Wassalatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tawfiqi illa billah. عليه توكلت وإليه أنيب. كابو أمس وانا تنبأ أن يقولي كنان إنا نوصل باتر واكا مرحكا.
نعم
دفنكو باتر منا ما تكربكين تكي لأبن دي فارو أتكي وانا وكيريا ناو أريوكي ناجيريا ناوان نمبتنا أبني أبن بكين تكي وليد دسكي wanda ɗaruruwan mutane ko kuma ce dubbai suka rasa rayukansu, wanda ba su ji ba ba su gani ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya maimaita mana wannan. Abu na biyu, Allah ya sani manufar wannan magana ba wai don mu ci mutuncin Muhammad Yusuf da almajiransa ba, ko kuma ba zanna mu dangi tattauna wasu matsaloli kanana a lokacin da akwai wasu manyan matsaloli wanda suke damun mu musulmi ba. A'a, manufarmu da wannan zama shine nasiha, wanda nasiha abu ne yana daga cikin watan lawazim hadha din, addinin musulunci yana tafe da nasiha. Bal ayoyi da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi umarni da yin nasiha, da ta'awun alal birri wat taqwa. Abu na uku, Ubangiji Allah madaukakin sarki ya umarce mu mu musulmi da mu zama adalai a lokacin da zamu bada shaida. Ya haramta mana watan fatin ko haushi a lokacin da babu magana, ya hana mu faɗin gaskiya. Wala ajidu mannakum shana'ana qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Wannan yana nuna mana a lokacin da za mu yi magana a matsayinmu na musulmai, kada san mutum ya hana mu ku faɗi laifinsa, kar kuma kin mutumin ya samu faɗi abin da ba halin shi. Da yadda hali ya kasance dangane da wannan, ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya sa an yi dace a cikin abin da zan faɗa, da kuma an fara da ku masu saurare da mu gaba ɗaya, ya sa wannan magana da zamu faɗa kada ya zama fitina gare mu. Wannan shine addu'ar mu'minai, rabbana la taj'al lana fitnatan lil qaumi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al-qaumi al-kafirin, rabbana la taj'al lana fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana rabbana. Ubangiji Allah, kar ka sa maganar mu zama fitina gare mu. Ubangiji Allah, ka sa wannan magana da zamu faɗa ya zama nasiha. Allah, ka haskaka zuciyarmu, ka sa mu fahimci gaskiya gaskiya ne mai aiki da shi. Ya Allah, ka sa mu ƙarfin zuciyarmu a lokacin da muke son wani abu ko muka ga wani abu na ainihin da muke so. Allah, kar ka sa wannan sha'awa ya hana mu bin gaskiya. Sannan wannan abin da ya faru wata abu ne wanda zai sa duk mai hankali yayi tambaya, shin wannan abun ta ina ya faru? Wannan abun an yi important issue ma musulmin Najeriya ne, ko kuma a cikin Najeriya aka haife ta ta girma? Tambaya ne wanda duk wani mai hankali zai yi tunani, yaya aka ta ina wannan musiba ta shigo? Ko kuma jarrabawa ne wanda Allah ya yi mana saboda zunubanmu? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ubangiji ya nuna mana cewa duk wata musifa da ta same mu, to mu ne sanadi, kuma Ubangiji yana yafi daiwa duk abin da muka yi ba yake kawo mu da shi. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka ala dhahriha min dabba. Saboda haka ni kullum idan na zanna ne shiru ina tambayan kaina, ta ina aka shigo mana yaushe, wani kastan ne yayi cikin wannan akwati da aka dauko wannan abu, yace babu laifi a shigo da ita Najeriya? Sannan wanda jami'in tsaro ne yace babu laifi ba za ta tushe yan Najeriya? Ina tambayan kaina wannan tambayan. Ko kuma a Najeriya ne wani ya haifa mana wannan musifa ba daga wani guri ya zo mana ba? Ko kuma a laifukanmu ne yawa Allah ya jarrabe mu da wannan musifa? Yawa musulmi, ina da yaƙini a cikin zuciyana cewa duk wani musulmi, ko da bai zanna a yobe da mai duburi mai wannan tashin hankali, yana cikin damuwa daga faruwar wannan. Kullum mutum zai tashi cikin damuwa, zai kwanta da damuwa a cikin wannan al'amari. Abu na hudu, hankali bai iya karɓa kamar yadda malamai suke cewa Ubangiji Allah madaukakin sarki ya zaɓi wasu halittu daga cikin bayinsa, su ne annabawa da musulmai, sannan kuma yace malamai su suka karɓi gadansu hankali bai iya karban Allah madaukakin sarki ya gadar da abin da ya zabo wasu mutane ba mutane banza hankali bai zai da wannan mutane wannan malamai ko mutanen Muhammadu Yusuf da a wanda shine duk wani malami in ba wani malamin ba malami ne wanda baya tsoron Allah malami ne dan wuta malami ne malamin gwamnati malami ne mai san duniya malami ne wanda bai fatan gaskiya a takaice malami ne wanda jini shi halatta ina ga wannan kamar suna gaya wa Allah cewa fa Allah baka san inda zaka bada sakonka ba bayan annabawa ka Allah sakon da annabawa ka kawo ka bar mutan iska tunda babu wanda zai sifata irin waɗannan mutane da siffa sannan ku a ce mutanen kirki saboda haka wannan wata babbar masifa ce wannan ya dace da irin abinda Allah madaukakin sarki ya musaltawa Yahudawa a lokacin da suke kokarin ba da jibin shaida Allah ya ce kul a antum a'lamu min Allah ubangiji yana cewa ga yadda annabi Ibrahim da sauran annabawa suke ku ko kuna cewa ga yadda suke shin da ku da Allah ba ya sani menene asar Allah shi ya sani Allahu a'lamu bi-sarin ya ja'alu risalata wannan shine mukaddiman da nake so in yi sai tambaya amsar tambayar da aka tambaye ni Muhammad Yusuf ba shakka ya zo ya sani saboda alaka wanda yake tsakaninmu da shi da a lokacin da yake yaudara babban da cikin hali shi shine yaudara idan ya ganka sai ya gaya ma abinda ka yadda da shi da abinda kake so saboda haka a lokacin da nake a cikin kusa da gwamnati abinda sai ce ina kusa da gwamnati na yi aiki a matsayin special assistant na gaba na bukar on religious affairs na yi aiki a matsayin senior special assistant on religious affairs na yi aiki a matsayin commissioner na religious affairs saboda haka kaga ba alfahari bane na zama member na state executive council a lokacin nan ina da dama in faɗi abin da zai yi tasiri a gwamnati lokacin da aka kaddamar da shari'a kamar yadda kuka sani bayan abin da Ahmad Jalil Bukura ya yi ina jin ban sani ba next ne Kano ba inda aka je aka yi gangamin taro na shari'a daga nan ina jin sai Sokoto ina jin na hudu shine Yobe a lokacin da aka yi wannan gangami aka bani wannan aiki sai muka tafi Saudiya muka tafi Umra daga Muna Bukar da sauran tawaga a cikin wannan tafiya mun je Jami'atul Islamiyya na Madinatul Munawwara domin akwai ƴan yobe da suke karatu a wajen mun je kuma mun kai ziyara ga shugaban wannan jami'a da sauran malamai aka yi zama tare da shi ke wannan ya daga cikin gabanonin da suka gabatar da shari'a a Najeriya kuma zuwan mun zo ne umra aiki ne na addini a fatun da nan makaranta ne muka zo ziyara ne muka kawo ku da addini ba wani abu kuke nema a wajen ku ba ba kuma mun zo mu roƙe ku wani abu ba a'a mun zo mu ziyarce ku a matsayin ku na matsayi na ilimi a lokacin vice chancellor na wannan university ya tashi mana addu'a na alheri sai ya ce to ga abin da zan yi ya ce musulmin duniya suna da kyakkyawan fata akan musulmin Najeriya ya ce ɗaya kenan ya ce na biyu ya ce kada ku yi gaugawa cikin al'amari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zanna shekara 13 yana kira kan tauhidi a Makka yace ya taso mutanen garin nan sun karbe shi shekara 10 shekaru 23 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Ubangiji yana saukar masa da Qur'ani kadan yace daidai da yadda likita yake bada magani ga mara lafiya.
Allah ya tauna, afwan. Da Allah jama'a dan yi hakuri, kasar dinmu na farko ya kare. Wannan shine kasar na farko insha Allah ta'ala, a dan bamu gurgurdan minti biyu za a cire shi, za a sa kasar na biyu. Ya so malam sai a ci gaba. Kamar yadda muka faɗi, wannan kasar din mun sa mishi taken ƙarshen alewa ƙasa. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.